nan Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleiman yara ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 5 ga watan Afrilun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Murtala ba mu kanin labarai.
To Binta, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da shugaban hukumar tarayyar Turai sun kai ziyarar aiki a China tare da zaman tattaunawa da shugaba Xi Jinping. Masu rajin daidaito tsakanin jinsi a Namibia sun yi na'am da marhabin da nadin alkalai mata a kotun kolin kasar, karon farko a tarihi. 'Yan sandan Isra'ila sun kai samami a masallacin Al-Aqsa da ke birnin Kudus inda suka harba gurneti, yayin da Falasdinawa a Gaza suka maina martani tare da harba roka a kudancin Isra'ila.
Kamin labarin duniya kenan. Tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump na fuskantar tuhume-tuhume 34 na rashin faɗin gaskiya kan bayanan da suka shafi harkokin kasuwancinsa, laifin da ake ɗauka a matsayin babba a shari'ance. Wani mai fashin baki kan harkokin siyasar Amurka ya bayyana matakan da lauyoyin Trump za su iya ɗauka.
Zai yiwu a ce masu kafin su koma a fara shari'a zai iya zama cewa sun shirya, ko Trump ya ce ya karɓi laifi ɗaya daga cikin waɗannan 34 ko 2 ko kuma a ci shi tara.
Muna kuma tafa da rahoto kan wani taron zaman lafiya na ƙasa da aka gudana a birnin Agadez na jamhuriyar Nijar kan batun matsalar rashin tsaro da kuma bazuwar makamai a tsakanin jama'a a yankin Sahel. Sannan muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Elikaya ya shirya kuma zai gabatar. Muna kuma ɗauke da nasiha watan Ramadan, amma yanzu ga Murtala da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun isa kasar China a yau Laraba domin wata ziyarar aiki ta kwanaki uku tare da zimmar tattaunawa da shugaba Xi Jinping kan harkokin kasuwanci da yancin ɗan adam da kuma musamman kasar Ukraine a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara ƙarfi tsakanin Beijing da Moscow. Macron ya fadawa wani taron al'ummar Faransa mazauna Beijing cewa dangantakar China da Russia na nufin tana iya taka muhimmiyar rawa wajen kawo zaman lafiya a Ukraine. Wannan ziyarar ita ce irin ta farko da Macron ya kai a China tun daga shekara ta 2019, yayin da shi kuma von der Leyen take ta farko a matsayin shugaban kungiyar tarayyar Turai. Masu fashin baki na cewa wannan ziyara na da manufar gabatar da wani bangare na Turai zuwa ga kasar China, yayin da ake samun takun saka a bangarori da dama. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi balaguro zuwa makwabciyar kasar Poland a yau Laraba domin ganawa da shugabanni a can da al'ummomi da kuma 'yan gudun hijirar Ukraine waɗanda suka arce daga gidajensu bayan da Russia ta kaddamar da cikakkiyar mamaya kan Ukraine ɗin. Jami'an kasar Poland sun ce tattaunawar ta da shugaba Andrzej Duda da Prime Minister Mateusz Morawiecki za ta kunshi batutuwan yaƙi da tallafin al'ummar ƙasa da ƙasa. Poland ta kasance babbar ƙawa ga Ukraine. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai 'yan gudun hijirar Ukraine miliyan 1,500 da aka yi wa rajistar matsuguni na wucin gadi a Poland. Poland ta kuma kasance wata babbar matattara ga sauran ƙasashe ƙawayen Ukraine domin aikiwa da tallafin soji da kayan agaji. Masu rajin daidaito tsakanin jinsi a Namibia sun yi na'am da marhabin da nadin alkalai mata a kotun kolin kasar, karon farko a tarihi. Shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Namibia Ruth Heronga ta ce nadin alkalai uku mata, wanda shine karon farko tun sa'ar da kasar ta sami yancin kai, na zaman wani muhimmin abu na tarihi. Heronga ta kuma ce duk da yake mata sun sami darewa kan mukamman siyasa, har yanzu an bar kasashen nahiyar Afrika da dama a baya ta hajin wakilcin mata a manyan mukamai na fannin shari'a.
It is now recognized that the contribution of women judges worldwide.
Tace a yanzu ya bayyana cewa gudunmuwar alkalai mata a duk faɗin duniya da kuma shigar su a dukkan matakan shugabanci yana da muhimmanci wajen tabbatar da raba daidai da demokradiya. Da waɗannan da aka nada, ƙasar Namibia ta bi sahun sauran ƙasashe na wannan nahiyar da ma duniya baki ɗaya waɗanda tuni suka nada alkalai mata a manyan kotuna.
Nan ba da jimawa ba Murtala zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu duba rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na fuskantar tuhume-tuhume 34 na rashin faɗin gaskiya kan bayanan da suka shafi harkokin kasuwancinsa, laifin da ake ɗauka a matsayin babba a shari'ance, laifukan da ka iya kai shi gidan yari na tsawon shekaru 4 akan kowace tuhuma. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta yi hira da mai fashin baki kan harkokin siyasar Amurka Aminu Yakubu Lami, wanda ya fara da bayyana mataki na gaba bayan bayyana Trump a kotu jiya.
To, mataki na gaba shi ne za su zaka kamar ranar da za a fara shari'a, wanda har an saka wato ranar 4 ga watan 12 watan ƙarshe na shekarar nan mai zuwa. Nan ne za a fara shari'a. Mataki na gaban kenan, sannan kuma kafin wannan lokacin wato lauyoyin gwamnati da kuma lauyoyin shi Trump za su ta neman bincike, suna neman wato information da takardu yadda za su kwada cewa su a lauyoyin Trump cewa bai yi laifi ba. Nan lauyoyin gwamnati kuma lauyoyin jihar wato New York wa gundumar da ake cajinsa za su neman ƙara wasu abubuwa a kai, watakila su sake samun wani sabon laifi a dukkan zai iya faruwa daga yanzu zuwa nan lokacin. Kuma zai yiwu a ce masu kafin su koma fara shari'a zai iya zama cewa sun shirya ko Trump ce ya karɓi laifi ɗaya daga cikin wa'innan 34 ko biyu ko kuma wani abu, ko kuma ya biya wato a ce shi tara ya biya shi kenan. In aka je kotu kafin a wannan ranar za su iya zuwa kotu su cewa babban mai shari'a cewa ga shi ga abin da suka shirya, ga abin da shi Trump zai biya shi kenan.
Shi kenan an sallama wannan ƙara. Akwai waɗanda suke bayyana cewa yana yiwuwa idan an je wannan zaman na farko lauyoyin shi Trump ɗin su nemi lokaci domin su je su gudanar da bincike, idan hakan ta faru za a iya jan wannan fara ma zaman sauraron ƙaran nan a hukumance har zuwa shekara mai zuwa, har ma bayan zaɓe.
Hakan zai yiwu, amma kuma ya danganci ko mai shari'ar ya yarda ko kuma bai yarda ba. Amma babban matsalan Trump shi ne cewa yana da lalufin hukan a wasu jihohi ma za su neme shi, za su kai shi kotu cikin 'yan kwanaki masu zuwa, saboda ka ba wanda sai dai kawai lokacin ya yi a ga ko me zai faru. Amma hakan zai iya faruwa.
Masu fashin baki suna bayyana cewa duk da yake yana da waɗansu laifuka kamar yadda ka bayyana a waɗansu jihohi, waɗannan laifukan ba za su shafi wannan tuhumar shin da ake yi a birnin New York ba.
Haka ne, ba za su shafe shi ba, ko saboda kowane waje da nasu daban, kuma suna da dokoki daban-daban a cikin littattafan dokokinsu. Ba tuhuma ne na akwai, yana da tuhuman watakila ta gwamnatin tarayya wanda ya bambanta da jihohi. Haka a cikin jihohin ma ya danganta ga gundumomi ko kuma garuruka daban-daban.
To, ya kake ganin wannan matsala da yake fama da ita yanzu, wannan tuhumar shin nan da aka yi da kuma sauran tuhume-tuhume da ake kyauta da san za su biyo baya a waɗansu jihohi kamar yadda ka bayyana, za su shafi niyyar shi ta tsayawa takara a shekara ta 2024?
Zai yi za su shafe shi, to amma kuma sai an same shi, an tabbatar da laifin nashi, saboda akwai wasu wato laifin da har an tabbatar ba da zai yi ma wato shiga takarar dole ya fita. Amma kuma ko bai fitan ba, ina ga wato an shafa mishi wani bakin fenti ko da ala aka tsaya kamar ko, amma kuma kamar da na ce wasu abubuwan da ke zuwa din kamar jihar Atlanta, jihar Georgia, da kuma na gwamnatin tarayya ma, wanda duk wannan zai iya dakatar da shi daga takara.
Madalla mai fashin baki kan harkokin siyasar Amurka Aminu Yakubu Lami a hirarsu da Alheri Grace Abdu kenan. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga murtala da ƙarshen labaran duniya.
Yan sandan Isra'ila sun kai samami a masallacin Al-Aqsa da ke birnin Kudus, inda suka harba gurneti tare da dukan matasan Falasɗinawa waɗanda suka yi jifa da duwatsu da kwalaben wuta a lokacin wani rikici da ya ɓarke a wani bikin hutu. Falasɗinawa a Gaza sun mai da martani tare da harba roka a kudancin Isra'ila, wanda ya haifar da jerin hare-haren Isra'ila ta sama. Rikicin ya zo ne a daidai lokacin da musulmai suke azumin wata mai alfarma na Ramadan, yayin da su kuma Yahudawa suke shirye-shiryen bikin Idin su. India na daukar matakan inganta amfani da kudadenta domin cinikayyar kasa da kasa a zaman wani sashi na yunkurin bunkasa sha'anin fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje da ke fama da karancin kudin dala da ko kuma wadanda aka kakabawa takunkumi. Kwararru a fannin kasuwanci sun ce yunkurin haɓaka kudin rufi na India a zaman wani zaɓi kan dala da sauran kudade kamar euro ya haɗu da kwarin gwiwa bayan takunkumin da kasashen yammaci suka kakabawa Rasha sakamakon yakin da take yi da Ukraine, wanda ya sa New Delhi da Moscow yin cinikayya da kudaden da ba dala ba. Kasar ta India ba ta bi sahun takunkumin da Amurka ta jagoranta ba, haka kuma shigowa da danyen mai mai raha daga Rasha ya haɓaka sosai shekara ɗaya da ta gabata.
Haka da Murtala Faruk Sanyin na dai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu garzaya Niger, inda aka kammala wani taron zaman lafiya na ƙasa a birnin Agadez. Gwamnatin kasar da ta bayyana damuwa akan yadda kasashen yankin Sahel ke ci gaba da fama da matsalar rashin tsaro da kuma bazuwar makamai a tsakanin jama'a, wanda yake illa ne musamman ga mata da ƙananan yara. Daga birnin Agadez ga wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud da ƙarin bayani.
Duk da irin kokarin da ake yi wajen samar da tsaro, har yanzu matsalar na ci gaba da kamari a wasu yankuna na ciki da wajen kasar Nijar. Mafari kenan da aka gudanar da wani taro na majalisar koli kan sha'anin tsaro karkashin jagorancin ministan cikin gida da na tsaro na kasar Nijar don samun hanyoyin magance matsalar tsaro a Nijar da ma yankin Sahel. Tunda hawan kan karagar mulkin kasar ta Nijar, shugaba Bazoum Mahamat ke fatan gani yayi amfani da hanyoyin tattaunawa a fannoni da dama wajen shawo kan matsalolin tsaron da suka addabi yankin. Alkasun Indatu, ministan tsaro na kasar Nijar.
Restriction du front de la République is a demande de venir.
Umarni ne daga shugaban Nijar wanda ya bukaci mu iso nan domin mu tattauna batun da ya shafi matsalar tsaro da zummar neman samun hayo magance matsalar. Bayanai da ke zuwa mana suna da matukar tada hankali ganin yadda ɗan bindigar ke sarwantar da rayukan jama'a da dukiyoyinsu. Saboda haka ne shugaban ƙasa ya tura irin wannan tawagar domin yin duk abin da ya dace don maido da zaman lafiya a cikin wannan yankin. Shi ma a nasa bangare, ministan cikin gida na Nijar Hamadu Sule ya tabbatar da ɗaukar matakai da suka dace domin ganin bayan wannan matsalar. Salon da harkar tsaro a wannan yankin zai iya cewa abu ne da ke tayar da hankali matuƙa. A Agadez ne kawai da ke iyaka da ƙasashen Algeria, Libya da Mali da sauransu hakan ke faruwa, inda a safiyar rana ake tare mutane wani lokacin har da kisa. Shi ne muka taru a nan don samun maslaha game da abin da ke faruwa, musamman bazuwar makamai a hannun jama'a ba bisa ka'ida ba. Na san jami'an tsaro na iya ƙoƙarin su, amma yana da muhimmanci a taru domin shawo kan wannan matsalar. Suma a nasu bangare, kungiyoyin fararen fulla a Nijar sun bukaci ga hukumomi na su tashi haikan domin shawo kan matsalar yan bindiga da ke hana su sakat. Ahmed Yusuf, shugaban gamayyar kungiyoyin fararen fulla na Emsu wasan da reshen jihar Agadez.
Mun lura da makamai suna yawo sosai ga hannun mutane, ana abubuwa da yawa ba bisa ka'ida ba. Bandikin da gare mu kansu ma tare ka sai sun halbe ka, sannan ne suke zuwa su kwace duk abin da gare shi. Kenan yau wadanga bandi da gare mu wadanda ba su da imani ne, ɗan a kashe ne ba, ɗan a tare a kwace ne ba. To muna nema fi sabilillah a doko hanyoyin da za a hana makamman yawo ga hannun jama'a, saboda yawon da makamman nan suke cikin hannun al'umma, cikin waɗannan jama'a ko wanda mugaye ne, bandi ne, an san su, aikin su tare-tare ne da kashe-kashe. Kira da gare mu ga al'umma, muna so al'umma su taya jami'an tsaro sare gari.
Abin jira a gani shine matakin da su waɗannan shugabannin na al'ummomin za su dauka nan zuwa wani lokaci, domin sai ya zukata mahukuntan kasar ta Nijar da ke fatan ganin an samu kwanciyar hankali ta hanyar tattaunawa. Hamd Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To madalla, a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne da minti 14, karfe 4 kenan da minti 14 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan da minti 14 a Ghana. Yanzu kuma ga shirinmu na arewa a yau.
Domin fa'are wada harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shirye za mu ci gaba da tabo bukatar yayyafawa guguwar kabilanci da ke neman ratsuwa don illar ayyukan miyagun iri da ke barazana ga salama a yankin arewacin Najeriya. Shehu Malami Hamza Adamu Abdulhamid zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda wannan illa ta saba wa al'ada da addini da ma tarihi.
Kasa ta hada mu, jiha ta hada mu, local government ta hada mu, kai wani ma gari ya hada mu. Ina dalilin da za mu rika gaba da juna, mu mai da abin ya zama gaba ƙarshe tasirinsa ya shafi wasu yankuna. Domin aka ce abu na ƙabilanci ne, kowace ƙabila za ka same ta a ko'ina. Za ka ce an kashe ƙabila kaza a wuri kaza. To la'alla waɗannan ƙabilar kuma da suke wani wuri su kuma su yi ƙoƙarin ɗaukar fansa saboda an taɓa mutanensu na wuri kaza. Saboda haka nake kira da babbar murya, wannan ƙasa ta mai albarka Najeriya, Allah ya yi mana baiwa mai yawa ta hanyoyi daban-daban. Allah ya sanya mutane na ƙware masu basira, masu ƙwaƙwalwa. Allah ya ba mu wurin noma, Allah ya ba mu wurin kiwo, Allah ya ba mu ƙasa mai albarka, Allah ya ba mu ruwa, Allah ya ba mu dazuzzuka, mu yi amfani da wannan dama. Kuma babban ta shine mu ji tsoron Allah. Domin in aka ce dan adam baya tsoron Allah, to babu shakka zai iya yin kowane irin ta'addanci. Allah subhanahu wata'ala a cikin wata aya yana ce mana bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin. Wa min ayatihi, daga cikin ayoyin Allah, khalqus samawati wal ard. Halittar sama da ƙasa aya ce ga Allah subhanahu wata'ala, aya ce Allah ya sanya ga talikai, sama ga ta nan ba gwafa, shekarunta ba a san yawan su ba, sannan kuma ba mu ga inda ta tsage ba, ba mu ga inda ta samu matsala ba, tana zaune aya ce. Haka ƙasa ma kanta aya ce, mu yi shuke-shuke, mu yi gonaki, mu yi hanyoyi, mu yi kamfanoni, ga ruwa ko'ina ana shiga ana samun albarkacin da Allah ya sa subhanahu wata'ala ciki. Saboda haka aya ce waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah ya ce sassabawar harsunanku, wannan baya jin harshen wani sai in ya koya. Wa alwanikum, launin jikinku kawai. In kuka duba, Allah subhanahu wata'ala yace aya ce kenan, wanda Allah ya yi shi fari, ba a yi shi fari don ya yi wa baki dariya ba. Wanda Allah ya yi shi baki, ba yi shi baki don ya yi wa fari dariya ba. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce ku yi abu ne wanda zai sa ku lura, ku duna, ku fahimci girman Allah. Ya halice mu uwa ɗaya, uba ɗaya, amma wasu farare, wasu baƙaƙe. Wasu addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa da su yi shi ne Musulunci. Wasu addinin da Allah ya nufa su yi shi ne addinin Christianity, ko wasu addinai daban-daban waɗanda su ma suke ganin nan ne mafita a wurinsu. Saboda haka in mun fahimci cewa tsakanin mai addini da mai addini ya kamata su fi kowa zamantakewa mai kyau. Kuma mun samu Abdulrahman Mu'awfi din nan, wato duk da cewa Balarabe ne ba Qureshi, Bilal dan Habasha bakin fata, bawan da da yake bawa aka yanta shi, ya auri kanuwar Abdulrahman ibn Auf, Balarabiya yar Makka ya aure ta, kuma sun zauna lafiya. Saboda haka Allah subhanahu wataala baya nuna bambanci na launin fata ko harshe ko wani abu. Saboda haka mu fahimci cewa idan muka dubi wannan tsari, babu shakka zai bamu zaman lafiya a Najeriyan mu, zai bamu zaman lafiya a duniya baki daya. Idan muka duba ma tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka tsangwame shi a garin Makka, farko abin da yace wa sahabbansa su je Habasha su yi hijira. Habasha Najashi Kirista a ginin Christianity yake bi a wannan lokaci, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku je Habasha, Najashi sarki adali ne, ba a zaluntar kowa a gabansa. Kuma abin ya tabbata, sahabbai suka je kaura, ba su cutar da su, suka sake bin su can akan su kamo su su dawo da su Makka dan azabtar da su. Najashi yace ba zai ba da su ba. Saboda me? Saboda addinin da waɗannan suke bi, da wanda waɗannan suke bi, daga kwalaba ɗaya suka fito.
Arewa yau kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu sai nishadi, sai sharhodiya, sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai.
Matashin ɗan siyasa daga Sokoto, Shamsu Gandi Yaro, ya ce matukar ba a tausaya wa talakawa Arewa ba, to zai yi wuya a iya samun maslaha mai ma'ana.
Amma haƙiƙa abubuwa yanzu na su ruka, wallahi ba su da daɗi, abubuwa sun lalace. Ga tsadar rayuwa tana kana cikin wahala, duk abinda an kace naira 5 yake, na su ruwa ya koma naira 50. Ko ko menene dai talaka a cikin wahala, talaka a cikin matsuwa, ko miyan ka dogo kan talaka yake karewa a jita wasan talaka. Talakan nan shine ke zuwa ya bilagi ba ya kada kura. To in dai har ba za a so kama talaka ba, to me amfanin demokradiyya ne? A bari mana.
Wato in an duba yan arewa ne ma ai suka dage wannan kamar lokaci ne ma na mulkin yan arewa ai.
Eh to hakika kuma in ka duba wannan akwai wannan wallahi, don hakika shugaba Buhari wallahi yayi kokari, saboda in ka duba mal Nasiru duk wata babbar kujera da a cikin gwamnatin ga tana hannun dan arewa. Shin shugaba Buhari shi zai aje rigarshi ya zo shi ma arewa aiki? Ya dauko ku ho don ku zama taimaka gare shi, ya ba ku kujerin ga ko wannan ku ya kame jikin shi ya koma gehe ya raku bewa shi, ba a jin ku, ba a ganin ku, ba ku iya taimakon kowa daga ku sai ƴaƴanku sai kannan matan ku, ba ku iya taimakon kowa, ba ku iya neman ma kowa aiki, ba a maganin ku kun boye. Wagga rayuwa wace iri ta? Lokacin siyasa yayi babu kunya babu tsoron Allah, kuma ku koma gidajen ku wai ku ce al'umma huke ne ba, ku ji tsoron Allah ƴan arewa da anka ba mukamai.
Kaga cewa ake dama sallah daga liman take baci, wannan dai duk wani abin da wani mai mukami zai yi dai yana da wanda ya nada shi. To da dama inda a ce masu rike da mukamai na zartarwa su ya kamata su rika daukar matakai ai a tsarin mulki yadda abubuwa za su na tafiya daidai.
To lalle shikenan shugaban kasa ya kamata ya tsawata ga waɗannan mutanen da yabba kujeri, ya kamata ya sa musu idanu game da wasu abubuwan da suka ba a kyale su ba. Kai ba Nasiru, abubuwan da yanga maka dai sun dai cakuɗe, ba abin da za a ci a kawai Allah ya ci Allah ya sauki. Wallahi abin ga da ake cewa kwatuna bare bai ji daɗin bana ba. To wallahi shi dai ɗan Najeriya, to ya ka dai Allah dai ya sauke kawai, amma yana cikin hali, yana cikin matsanancin hali, yana cikin mawuyacin hali, wallahi yana cikin kurkuku. Wallahi ya kai al'umma su tashi tsaye, su duƙuha, su yi ta istighfari, su roƙi Allah. Yawan istighfari yana kawo alheri ga ƙasa. Manyan mu na arewa suna da matsala, wallahi ba su son ƙanana, ba su taimakon ƴan uwansu ƴan arewa, ba su jinƙai, ba su taimako. Manyan mu na arewa su haka. Ya kake ka zo Abuja ma kana matsayin ɗan buga-buga, ka je ka ƙulla har ɗan arewa babba wanda kuke stay guda da shi ya ganka ya je ya soke ka, kuma ya yi ka so ɗari a kasa dukiyar shi ɗari ko guda ba kada, amma ya ganka ka je ka ƙulla harkar ka, za ka samu ɗan abin da ka kore bakin ka guda ya je ya tura harkar, in yana da iko zai hana a yi maka wannan abin. Alhaji ina ci gaba yake nan.
Ya nuna akwai hali irin na kyashi kenan a tsakanin arewa.
Babu kana'a, babu wadata zuci gare su. Abin da nake tunawa wata rana muna hira da late former president Alhaji Shehu Shagari, wallahi muna magana da shi yake ga min cewa lokacin da sojoji suka kore shi a gwamnati, abin da yake cikin account din shi 60,000. Sai da ya shekara hudu bisa shugaban ƙasa an kai mai juyin mulki. Ka duba ha gani yau ko kamsila wallahi an ka ba ka shekara hudu, in an kai ma dogon bincike ana samun miliyan 50 gare ka tsakanin kaddara ka da abin da ka aji. To ka ji shugabanni na dore masu wadatar zuci waɗanda ka kwatantawa, abin duniya bai sha musu kai, ba su damu da su tara abin duniya ba, kuma ba su damu da su ɗauki ɗiyansu su ɗaga sama ba, sai dai su waɗiyan wasu, su kawo ɗiyan wasu. Allah ya zaɓi mun abin da ya zama alheri, shugabanni na gari masu jin tausayinmu, masu yi mu da wanda ya kamata.
Mun gode Shamsu Gandi, sai mun sake samun damar zantawa da kai a nan gaba, kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu.
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Ayuba Isa. Kace dan Allah ina so ku mika mun kokena zuwa ga mai girma chairman din Gulani local government. Dan Allah ya taimaka da sola ta ruwan sha. Mu dai yanzu abinda muke fuskanta shine matsalar ruwan sha a garin Sarkin Noma. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne da ya fito daga hannun Baffa Haruna Bajuga, garkuwan kungiyar murya talaka. Kace assalamu alaikum murya Amurka, ina ba da shawara ga masu hannu da shuni waɗanda suke zuwa ƙasar Saudiya a duk shekara don yin umra cewa zai fi dacewa maƙudan kuɗin da suke kashewa a tafiyar su yi amfani da su wajen taimakawa maƙwabta da dangi da abin da za su ci. Domin yin hakan ya fi umarar lada kamar yadda malamai suke shela taka da fatan sakon zai isa ga waɗanda aka yi shi domin su. To, ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
Madalla, an gaishe ki alheri Grace Abdu. Masu sauraro yanzu kuma sai tasirin watan Ramadana.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ni da dan uwan kuma ala Ayubu Ishaq Dabre. Ba shakka azumi yana da fadala mai yawa, cikin babban fadala da azumi ke da shi cewa mun samu alkur'ani dungun an saukar da shi a cikin azumi, wanda yake musulmi duka na alfahari da alkur'ani duk inda yake. Sa'annan ya ishe mu fadala ta azumi cewa yana kawo tadamun, mana soyayya da samun hakuri da juna da samun tausayi da koyar da mu hakuri a wurin juriya wurin ibada, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yana cewa dukan wanda yake yayi azumi idan wani ya sangome ka baka da abin da zai kace mishi dai kace mishi Allahumma inni sa'im. Wannan ya isa cewa wani fadala ne na cikin azumi da yake musulmi yana samu ya koyar da mai koyar mai hakuri, sa'annan kuma ya samu juriya da ibada. Me yasa zaka samu hakuri da juriya da wurin ibada? Kana jin yunwa, kana jin kishirwa gashi, amma saboda Ubangijin Allah karan ka samu lada gobe, dan ka samu masayi na azumi gobe, masayi masu azumi gobe kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna, sai kaga mutun ya nisanta gabar wa'annan, yana son shi a ga sha'awa da sauransu, amma dukkan shi ya nisanta gabarin su, sai kaga ya samu fadala da girma na azumi da yake yana da shi wannan wata. Falala na biyu da yake wannan wata na da shi shine mukan samu kanmu yin wasu ibadan da har kusan shekara an ba wanda Allah ya yi mishi dadin kai ba bai samu yana yi, shine salatu tarawih da muke yi, mu yi cikin jama'a kuma mu wase, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ihtisaban imanan wa ihtisaban, ya idan ya saya na Ramadan sai wa na Ramadan cewa yana neman ladan nan dake ciki, kuma yana neman yafewa dake ciki, to yana dake cikin bayan Allah shi da kware, wanda yake wannan fadala ba a samu shi da cikin azumi. To Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ya sa mu yi wannan azumi kuma mu kare lafiya mu zama cikin bayan Allah na kware na.
Masha Allah, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun isa kasar China yau Laraba domin wata ziyarar aiki ta kwanaki uku, tare da zimmar tattaunawa da shugaba Xi Jinping kan harkokin kasuwanci da ƴancin ɗan adam da kuma musamman kasar Ukraine, a daidai lokacin da dangantaka take ƙara ƙarfi tsakanin Beijing da Moscow. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi balaguro zuwa makwabciyar kasar Poland a yau Laraba domin ganawa da shugabanni a can da al'ummomi da kuma 'yan gudun hijirar Ukraine waɗanda suka arce daga gidajensu bayan da Russia ta kaddamar da cikakkiyar mamaya kan Ukraine. Jami'an kasar Poland sun ce tattaunawar sa da shugaba Andrzej Duda da Prime Minister Mateusz Morawiecki za ta kunshi batutuwan yaƙi da tallafin al'ummar ƙasa da ƙasa. Masu rajin daidaito tsakanin jinsi a Namibia sun yi na'am da marhabin da naɗin alƙalai mata a kotun ƙolin ƙasar, karon farko a tarihi. Shugaban ƙungiyar lauyoyi mata ta Namibia Ruth Horenga ta ce naɗa alƙalai uku mata, wanda shi ne karon farko tun da ƙasar ta sami 'yancin kai, yana zama wani muhimmin abu na tarihi.
Masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna, wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawai wanda ya bada umarni, da injiniyar mu ta yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro, wanda ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa, domin shirin mu na yau da gobe na tafi.